إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 28 ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan December shekara miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 95 daga cikin jerin giyar darussan karatun littafin alfiyatul hadith الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الله بنجي جافت تامسا زام تاشي عندما ليكي توا طبقات الرواة وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ وكم مصنف يغلط فيها وابن سعد صنف فيها ولكن كم روى أن ضعف ya fara da batu akan tabaqatul riwayat haka ce tabaqa kamar a ce set irin da aka san set na makaranta wanda suka karatu a shekara kaza ko a zamani kaza ko a wurin malami kaza shine at-tabaqat wannan shine nau'i na 63 cikin anwa'u ulumul hadith wanda ibnu salahi ya kawo yana da fa'ida kwarai da muhimmanci wajen gane wato zamanin da mutun ya rayu da sanda ya riwaya da kuma iya gano masu tadlisi za iya gano masu tadlisi da hanyar sanin tabaqatu din su yace walil ruwati tabaqatu masu riwaya hadisi suna da tabaqokin su suna da zamannin su ko class din su tu'rafu ana iya gane su bisinni ta hanyar shekarun haihuwa ko shekarun karatu wanda suka yi kusa da juna wal akhli ma'ana anil mashayikh da kuma ana iya gane su ta hanyar malaman su da suka yi karatu a gunshi ma'ana yanzu a iya cewa adunkule sahabbai kaga dukkanin su daliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba ya kallon su a matsayin dabaka daya duk da yake akwai bambance bambance tsakankanin su wajen wane ya riga musulunta wane ya musulunta daga baya da makamantan su haka tabi'ai a matsayin su na daliban sahabbai haka atba'u tabi'ina a matsayin su na daliban tabi'ai kenan kamar da ibnu hibbana haka ya gudanar da nashi rarrabawa a cikin littafin shi abin nan mashahiru ulama'il amsar da kuma cikin athiqat to wasu dan haka wasu su raba dabakokin har su wuce goma din su wuce goma su raba su maimakon dabaka 4 zuwa 5 sai ga san kai su har zuwa goma sahabbai a sa su zuwa dabaka 2 ko makamancin haka tabi'ai dabaka 3 ko makamancin haka kamar yanda misali ibnu sa'd yayi da na bayan sa shi ibnu sa'd ya sanya sahabbai zuwa dabaka daban-daban akwai kibar akwai sirar haka tabi'ai akwai kibar akwai sigar da makamantan su haka na bayan shi da suka bo kamar har zuwa kan Ibn Hajar sun rarraba su zuwa gida-gida wa kam musannifun yace wa kam kuma da yawa ana samun malami musannifun malami ya glatu wanda ya kuskure wajen lissafin su kam anan khabariya ce kamar wa kam ahlakna qablahum min alquruni ai da yawa mun halakar da zamanna yaglatu yana yin kuskure fiha wajen lissafin tabaqata din wasu mutane a saka su da tabaqar da ba ta su ba ko a saka su da garin a garin da ba na su ba ko makamancin haka akan buga misali kullun da irin abubuwan da suka faru wajen wasu da gangan ko kuma bisa rashin sani su ɗebi wasu malamai su zuba su a cikin wata tabaqa wadda ba ta su ba kaman ana buga misali alal misali da wato cewa an sanya wasu malamai a cikin wata tawaggar da ba ta su ba kaman Ibn Hubayra al-Hanbali da Abu Bakar al-Turtushi malikawa ne amma wasu masu rubutu sun zuba su a cikin tabaqat na Shafi'iyya haka kaman yadda zaka ga wato wasu masu rubutu akan Hanafiya suke zuba mutane irin su Imam al-Bukhari a cikin tabaqat na Hanafiya kaman su zuba irin su Fakhrur Razi wanda kowa ya san ba Shafi'i ne sai su zanka mashi a cikin tabaqat na Shafi'iyya wasu suka zo rubutu akan tabaqat na binnan zahiriya sai su dinga dauko malaman da an san ba zahiriya bane su dinga zuba su wani lokaci tattara mutane da yawa wanda za a ce duka naka ne yana daga cikin wannan da mutane suke ya jawo jama'ar sa ko garin su ko tafarkin su taron mutane akwai littafai da dama da aka rubuta waɗanda suke littafai ne na tabaqat suna da yawa sosai da sosai tun da dacin Abu Ubaidin Al-Qasim Ibn Sallam na daga cikin wanda suka fara irin wannan rubutun haka Ali Ibn Al-Madini haka Khalifa Ibn Khayyat yana da tabaqatu Khalifa haka Imam Muslim shi ma yana da shi haka abin nan wato Abdullah Ibn Manda da Ibn Mardawiya da malamai irin su Abu Abdullahi Muhammad Ibn Jafar Al-Warraq irin su Abu Ishaq Shirazi su suka zo suka fara yi daga baya wanda suke kayyadantuwa da mazhaba yana da tabaqatu Shafi'iyya haka kamar littafin Madarikul Tartibul Madarik na Al-Qadhi Iyad wanda ya takaice shi kuma akan malaman Malikiyya haka kaman Abu Ya'la shi kuma ya takaice akan malaman mazhabin Hanabila Abu Ya'la da Ibn Rajab mai zaidu tabaqatu Shafi'iyya misali da irin subki mai tabaqa sorry Abu Ya'la tabaqatul Hanabila da irin subki mai tabaqatul Shafi'iyya da makamantansu kaman kuma Ibn Farhun mai shajaratul Nurul Zakiyya fi tabaqatul Malikiyya ga sunan da yawa to wasu sukan takaitu akan mazhaba wasu kuma sai su kayyadantu da huffaz kaman yadda Zahabi yayi tanqiyatul huffaz ko abun nan mashahirul qurra takaitu da malaman qira'a kenan Zahabi yayi Ibn al-Jazari yayi Abu Amr al-Dani duka sun yi wasu kuma su takaitu da malaman wani fanni kaman al-Qifqi mai littafin tabaqatun nuhat da Suyuti shi ma yana da tabaqatun nuhat wasu kuma su takaitu da mutanen wani gari kaman Hakim yana da tarihu ne sabu ko Ibn Bakshwal da yayi Bir Wasila na tarihin malaman Andalus da haka akan takaice da ko mazhaba ko fanni ko wani asari ko kuma wata abin nan wasu mutane da suka hada akan wata irin dabi'a ko wani salo malam yace wa Ibn Sa'd ko wa kam musannifin yaglatu fihi da su da dama malami yake kuskure wa Ibn Sa'd sannafa walakin kam rawa an du'afa Ibn Sa'd shine Abu Abdullah Muhammad Ibn Sa'd Ibn Mani' al-Hashimi maulahum al-Basr bi litafin tabaqat Ibn Sa'd wanda kala da tafanna shi kala uku ne akwai tabaqat wanda shine sananne din babban litafi ne yayi kuma rereye shi ya kuma ware wani na tabi'ai kadai to sun da aka ce tabaqat din shi ake nufi ya rubuta shi tun zamani mai tsayi kuma littafin yana nan shahararre har yanzu walakin kam rawa an du'afa sai dai yana da yawan yin riwaya daga mutane masu rauni musamman malamin sa shine al-Waqidi Waqidi malamin sa ne yana riwaya daga gare shi mai rauni ne haka daga cikin masu rauni da yake riwaya daga gare su akwai Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib akwai kuma Nasr ibn Bab Abu Salim al-Khurasani duk waɗannan malaman sa ne waɗanda suna da rauni to wannan akan ji tsoron wasu abubuwan da yake kawowa duk da yake yana da malamai amintattu ya riwaya daga gare su irin su Hushaym irin su Al-Walid ibn Muslim irin su Ibn Uyayna da Ibn Ulayya da Ibn Abi Fudayk da makamantan su duk malaman shi ne amma ana dai tsoratarwa idan ya ruwaito maganganun da suke very sensitive daga waɗancan masu raunin. malami ne kamar yadda aka sifanta shi cewa malami ne mai yawan ilimi wajen sanin hadisi da garib da fiqh kamar yadda zahabi yake cewa baharat fada'iluhu wa ma'rifatuhu alwasi'a haka zahabi ya fara cikin tarihul islam al-imam abu dawud ya fitar da hadisi daga gare shi ko kuma a ce hikaya daga gare shi a cikin as-sunan dinsa ya rasu a cikin jumadal akhira a shekara ta 230 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mishi to ya buga misali ne da shi abin nan din anan akwai al-burhanul halabi a daidai nan yayi wani gyara a wannan baitocin da yake cewa walir riwati tabaqatun sai ya ce shi walir riwati tabaqatun fa'rifi bisinni wal akhdhi wa kam musannif haka ya sake tartibin baitin sai ya ce al mawali min al ulama'i war ruwat wa rubbama ila qabilin yunsabu maula ita qatin wa hadha al aglab yace wa rubbama daga cikin har abubuwan da ake bincike a cikin ilimin hadisi akwai sanin malamai da masu riwaya wanda suke mawali bai bayi da bararrun bayi da waɗanda suke ba larabawa zuriyan ba a san kabilun mutane a san garuruwan su a san su wane ne iyayen su walil riwati yace wa rubbama ilal kabili yunsab so da dama akan danganta mutane ilal kabili zuwa ga kabila mufradi ne na kaba'il akan ce al kabilatu ko al kabil yunsabu akan danganta maula itaqatin bararran bawa ta hanyar entawa da akai masa kaman irin su abul aliya ana cewa shi ar-riyahi rufai ar-riyahi babban tabi'i din nan ana danganta shi ga wata mata ce daga cikin kabilar banu riyah wadda ta enta shi irin makhul shi ma haka ya kasance kamar yadda ake fada abdan nubiyyan limra'atin min huzay bawa ne banubiye na wata mata ba huzayliya sai ana ce mishi al-huzali haka abu irin su abul bakhtari sa'id ibn fayrus at-ta'i irin su abdullahi dan mubarak al-hanzali irin su makamantansu irin su abdullahi ibn salih al-juhani wanda yake ce makatibul layth dukan su kaga ana itlaqin nasaba gare su tare da cewa ba nasaba ce ta dangantaka ba nasaba ce ta entawa yace wa hadha kaga wannan da ake fada na al-itaqa shine al-aglabu shine yafi yawa din ka zan cewa na wani a fada wata dangantaka ya zama ba jinin shi bane to zaka ga bawa ne da suka enta su masu wannan kabilan auli wala'il hilfi ko kuma ya zama saboda al-wala'u na al-hilf na zumunta da alƙawarin taimakekeniyar juna duk da yake musulunci ya zo ya wargaza irin wannan alƙawarin musamman irin wanda aka yi a jahiliya akan fitina da yaƙe-yaƙe da tashin-tashina wanda kawai in ka ji suwa ne an kai musu hari ko za su kai hari za ka je ka shiga musu a jahiliya akwai irin wannan da yawa amma musulunci ya wargaza shi saboda al-imam muslim ya fitar da hadisi daga jubair dan mutim Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la hilfa fil islam wa ayyuma hilfun fil itqan fil jahiliya lam yazidhu al islam illa shidda babu wannan rantsetseniya a musulunci babu ita musulunci ya hana to amma an bar wanda zai zama taimakekeniya akan albirr wa taqwa ko akan abu na alkhair sai yake cewa kattaimi kamar yadda ake cewa malik ibn anas a ce mishi at-taymiyyu malik ibn anas imam dar al-hijra asalin su himyari ne usbahi ne asbahi ne a dangantaka shi amma ana ce mishi himyari ana ce mishi taymi saboda kakannin shi suna da muhalafa da su usman ibn ubaidillah ibn usman ibn amr wanda su taimawa ne larabawa ne taimawa sai ake danganta su su ma a ce mishi at-taymi ko kuma kamar yadda wasu malamai suka faɗa saboda kakan shi malik ibn abi amir kana asifan inda talha ibn ubaidillah ya kasance asifan wato ajiran yaron gida ko yaron kasuwa a gun talha dan ubaidillah da haka ake ce mishi at-taymi wannan haka wasu malamai suka kawo kamar yadda yake cikin ulumul hadis na shi na malam Ibn Salahi. To hakan ka dauki kaman miksam ana ce mishi Maula Ibn Abbas amma ba maulan shi bane saboda ya zauna da shi ne zama yayi yawa dai dake akwai hadisi dama da Imam Tabarani ya fitar ko dake isnadin shi bai inganta ba yake cewa annabi ya ce man allama abdan ayatan min kitabillahi fa huwa maulahu duk wanda ya karantar da wani bawa aya koda guda ɗaya ce cikin alqur'ani to bawan ya zama maula gare shi sai dai hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni amma an samu irin wannan maganganun daga tabi'ai ma ko wasu daga cikin malamai kamar yadda shu'uba yake cewa man katabtu anhu hadithan fa ana lahu abdun inji shu'uba kamar yadda yake cikin littafin Abu Nu'aym al-Asfahani al-Hayya kenan shu'uba yake cewa duk wanda na koyi hadisi koda kwaya ɗaya ne a wurin sa to na zama bawan shi wannan kuma isnadin shi tabbatacce ne wato yana nufin na zama yaron shi kenan zan mishi biyayya da da'a da girmamawa to sannan ana samun maula kuma ta hanyar bashi a da jahiliya sukan ci bashi kamar da ake cin bashi na ƙasa haka duk kabila su ci bashi a gun wasu to daga nan sun zama kamar yaron shi sun zama kamar yaron shi sun biya kamar Al-Lays ibn Sa'd ana ci mishi maula Quraysh saboda dangin su sun taba cin irin wannan mummunan bashin a jahiliya a gun Qurayshawa yana cikin tahdhibul kamal na al-mizzi ya ambaci wannan haka akwai maula na al-istirba na shan nono in an kai ka wata kabila ka sha nono ana iya ce maka kai maulan su ne kaman wani sahabi Abdullahi ibn Sa'di ana ce mishi Sa'di kamar da yake cikin al-isti'ab saboda ya sha nono a gun bani Sa'd ibn Bakar to auli wala'iddini ko kuma waɗanda suka musulunta a gun wani agun wasu wato su shigar da su musulunci idan kabila kaza agun su ka shiga musulunci to sai a dinga danganta ku zuwa gare su kal ju'fi kamar da ake danganta Imam al-Bukhari al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari da aka dai sani ana danganta shi a ce mishi al-ju'fi saboda kakansa mai suna Mughira ya kasance ba majusi ne sai musulunta agun Yaman ibn Akhnas al-ju'fi baban Abdullahi ibn Muhammad ibn Ja'far wani gwamna ne a can kasar Bukhara akwai dan shi Abdullahi ibn Muhammad ibn Ja'far al-Musnadi malamin Bukhari ne to shi kuma baban sarki ne shine Yaman ibn Akhnas al-Ju'fi sai musulunta a gunsa daga nan sai yake ci mishi al-Ju'fi da ire-iren su suna nan da yawa in ya musulunta a gun wani sai a dinga ci mishi dangin wannan din wa rubbama yunsabu maulal maula wani lokaci kuma akan danganta maulal maula bararren bawan bawa wato wanda yake bararren bawa yana da kuma wani nashi bayan ya yanci ya samu bawa shi ma sai a danganta shi zuwa ga wadancan nahu sa'id ibn yasarin yace kamar sa'idu dan yasar asla wato a danganta shi zuwa ga banu hashim abin da yake nufi shine Sa'id ibn Yasar Abu al-Hubab al-Hashimi shi maulani na Shuqran Shuqran kuma maulani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shin da Shuqran Hashimi ne saboda iyayen gidansa su Annabi sallallahu alaihi wasallama Hashimawa ne to babu laifi shi ma yanzu Sa'id ibn Yasar Abu al-Hubab a ce mishi ba Hashimi wato shi ma dorin doriyo kenan ya samu wancan dangantaka ya dan ci more ta ko dan yaya ina fata mun fahimci wannan suna sukan faɗa haka mutum ya danganta kanshi da kakanni kenan ko iyayen gidan shi ai ina jin haiza akan yi ko misali iyayen gidan ka kana iya danganta su ka ce ai wannan ai ogan mu ne wanda ya koya ma ogan ka dinki shi ma ogan ka ne a dinki inda shi ya koya ma ko wanda ya koya ma babanka sana'a kaga shi ma yanzu yana sama da mahaifinka kuma kai ma kana ci da gaba da ganin girman sa yayin kuma zaka dinga cewa ai wani ai mai gidan baban mu ne misali to irin wannan ne kaman Abdullahi ibn Wahab lalli Imam Malik ibn Abdullahi ibn Wahab al-Misri kaga ana ci mishi al-Fihri saboda maulani na Yazid ibn Rumana shi kuma Yazid maulani na Yazid ibn Unais al-Fihri to sai shi ma ya ci wannan dangantaka. To waɗannan abubuwan a yanzu zaka ga ba su da wani muhimmanci a wannan rayuwar da muke, kuma sun lalace saboda yadda duniya ta juya ta juya, amma a da suna da muhimmanci kwarai da gaske, san dangantaka mutane da asalin su, domin suna da alaka da wasu abubuwa da shari'a ta gindaya, kamar al-imamatul uzma wanda wajibi ne a bisa kaidar shari'a ta zama li quraish, da haka ana kiyaye dangantaka da mutuncin mutane. Haka nan al-kafa'a fin nikah, wato samun daidaituwa tsakanin miji da mata in za su yi aure, duk da yake asalin kafa'a ita ce addini, amma musulunci ya yarda a duba kafa'a, wane da wane sai in sun zama ɗabaka iri ɗaya za su yi aure. Abin da ya sa musulunci ke duba wannan shi ne, in babu wannan kafa'ar auren da yin daɗi, za a yi ta samun rashin kwanciyar hankali da rashin jin daɗin juna, wataƙila kuma waɗanda suke kewaye da su dangi da ‘yan uwa su ƙuntatawa auren, kamar da har yanzu yana iya faruwa haka, idan wata ‘ya ta nace ta auri wani wanda danginta da ‘yan uwanta suna ganin bai cancance ta ba, in har ta yi galaba ta aure shi saboda juyawar zamani, to kuma za su ƙuntata ma rayuwarsu da rayuwar jikokin da ta haifa musu, da haka yana faruwa. Da haka don guje wannan matsalar musulunci ya yarda da kafa'a. Haka da wajen gado, ana kiyaye wannan saboda gado da kuma dai sauran hukunce-hukuncen shari'a, wanda har alimanci za ta iya kaiwa ga sai an duba dangantakar mutum. Kuma har a yanzu da aka lalace din, in mutum ya je neman aure dole sai an tambayi suwaye iyayen shi, musamman mu da muke zaune a irin waɗannan metropolitan societies, cosmopolitan societies, an riga an cakuɗe an cakuɗe an cakuɗe, kowa dai kawai ganin sa akai, wani ma ya ce daga ƙaraye suke, wani daga Shanunu, wani daga Bini da Zubu, ba a san ina ne asalin su, ina ji tana a rasa ina ne dangantakar su ko. So saboda kuma kamar da ake faɗa, wani ya tashi ba da dangantakar shi, to sai ba da wani abu dunƙulalle, in ka tambaye mutum ina ne garin ku misali, sai ya ce maka Jigawa, to Jigawa kuma wasu tarin garuruwa ne sun fi ɗari hala, Jigawa to dutse ko kirika sama ko siratan karkar ko birnin Kudu ko Hadeja ko Kazaure misali, ko ya ce garin su Naija, to Naija ina, Bidda ko Mina ko me sunan shi Kwantagora, haka ko a tabi mutum yana garin ku ya ce aini Bazazzage ne, to Bazazzage daga ina, daga Soba ko daga Ancau ko daga cikin garin Zaria, ko mun gane duk akwai kuma ƙabilu iri daban-daban a cikin waɗannan wuraren. To don haka yana da muhimmanci sanin waɗannan, shi sa kaga ga akwai hadisai da suke nuni zuwa ga haka, irin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, maulal qaumi min anfusihim, yana cikin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, ko maulal qaumi min anfusihim, haka al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi da yake bai inganta ba, ba kuma ma hadisi ne marfu'i ba, abun nan Abu Ja'far Muhammad ibn Isa al-Tabba yake cewa mun kasance muna cewa ambasa ibnu Abdul Wahid al-Qurashi, mun kasance muna cewa innahu min al-abdal, yana daga cikin badallai, ayan san badallai ko dai irin da yake cewa in babu su duniya ba ta zama din nan, na hadisan ƙarya da yawa din, sai suka ce hatta tabayyana lana annahu min al-mawali, amma gane ashe bararan bawa ne, sai muka dina ganin girman shi haka. To kuma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa an wayi gari da dama daga cikin malamai suka zama mawali ne, ba iya ba ne, ma'ana ba ‘ya’yan manyan gari ba ne. Akwai hadisi wanda al’imamu Muslim ya fitar da shi na ƙissar imamu abin nan Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yadda, da ya fita wani rangadi ya ce ma gwamnan Makka, mu haɗu da kai a wuri kaza, da suka haɗu sai ya ce wa gwamna ɗin, wa ka bari ya wakilce ka a garin Makka, sai ya ce na bar wani bararren bawa na mai suna Ibnu Abza, sai ya ce ɗan waye shi, rajulun minal mawali, wani bararren bawa ne kawai, ya ce kai baka ji cewa yanzu kai za ka ɗauki maula ka saka a kan Qurayshawa ka ce ya riƙe musu gari kafin ka dawo, sai ya ce to akarmakallah ranka ya daɗe, ya yi Alƙur'ani, ya san hadisi, ya san kaza, sai ce gaskiya ne, dama naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadha al-ilmi aqwaman wa yada'u bihi akharin, dama annabi yace Allah zai daga darajar wasu mutane da ilimin nan wasu kuma yayi kasa da shi. Shine Quraishawa ne dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma basu karatu ba, da aka ce ga wani bararren bawa wanda ba a san asalin iyayen shi ba, yawance shine gwamnan su. Ba shine abin da yake faruwa yanzu dan da ake gani ba, mafi yawan gwamnonin nan da shugabannin nan bayan kauye bane, zaka dinga jin sunan kauyukan ma a cikin sunayen su. Kwankwaso ba wani kauye bane, ko gari kaza gari kaza, duk ga sunan Kwankwaso, Makarfi, Birniwa, ina ne, duka kauyuka ne. Amma kuma mu yan birni muna na a cikin birni, muna ta kafafa, muna daga kafadu, cewa mu yan birni ne, yan kauye za su dinga ba suna zama gwamnoni, suna zama ciyamomi da ministoci. Shine duk wanda ya ilimi shine mutum, wanda bai ilimi ba komai dangantaka shi da banza ce. Saboda kamar da malamin Umar Albani yake faɗa, ce tunda kaga Allah ya fara wa annabi da cewa ikra, to wannan yana maka muhimmancin karatu a cikin wannan al'umma. Wannan al'umma ba za ka taɓa zama wani abin a zo a gani da ita ba sai da ilimi a cikinta. Al'umma ilimi ce, ba al'umma ci da ƙarfi ba ce, ba al'umma zafin kai ba ce, al'ummar ƙwaƙwalwa ce. Shi yasa akwai wata ƙissa wadda al-Imam al-Hakim ya fada ta a cikin Ulumul Hadith, duk da yake ana maganganu akan isnadinta, amma dai ƙissa ce shahararriya, cewa Abdul Malik dan Marwan ya taɓa zaunar da Zuhri, Imam Zuhri yake tambaye shi cewa wane ne shugaba a garin Makka, yace man yasudu ahlul ahli Makka, yace Atha, wa man yasudu ahlul Yaman, yace Tawus, wa man yasudu ahlul Sham, yace Makhul, fa ahlul Misr, yace Yazid ibn Abi Habib, fa ahlul Jazira, yace Maimun ibn Mihran, fa ahlul Khurasan, yace Dahhak ibn Muzahim, fa ahlul Basra, yace Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan, fa ahlul Kufa, yace Ibrahim An-Nakhai, ya dinga lissafa mishi. Duk inda aka fada sai yace fa min al-Arabi, yace la min al-Mawali ya Amir al-Mu'minin, wanda da ka fada Balarabe ne, yace a'a ai bawa ne na gidan wane, sai da aka gama fadan su gaba daya, mutum daya ne aka samu Balarabe a cikin su shine Ibrahim An-Nakhai. Sai Abu Malik dan Marwan yake cewa wai haka ya Zuhri, farajta an, Allah ya soka ka dan sauƙaƙa mini, guda daya aka samu a cikin malaman nan duka Larabawa, dukansu ba Larabawa bane. Kalla Ashabul Kutubus Sitta, a cikin su duka Muslim ne yake cewa yana da dangantaka da Larabawa, duka sauran ba Larabawa bane, duka suna da wasu yarurruka yadda muke da yare misali. To haka Allah subhanahu wataala yayi wannan tsarin nashi. Me ya faru da haka? Shine Larabawa ana cewa sun yadda ne da wannan girma da Allah ya basu na aiko Al-Qur'ani da yaransu da martabar da Allah ya basu na cewa manzon Balarabe ne, sai suka shantake. Shine su kuma mawali din suna ganin cikin kaskanci suke, sai suka miƙe su neman wa kansu ƴanci, kuma sai galibin su suka samu. Si ba wai ba Balarabe bane, wanda shine Imamun Nuhat gabaki daya. Hasali ma ana cewa bai da fasaha ma irin ta magana da ake tsammani ga mutumin da ya irin wannan rubutun. So wannan duka abubuwa ne sanannu, kuma suna faruwa da mutane, za kuma su ci gaba da faruwa, za su ci gaba da faruwa. Don haka duk wanda yake son ya zama ya yi martaba a cikin wannan al'umma, to ya kama tafarkin ilimi. In ba haka ba, zai zama yadda yake ummi zai ci gaba da zama, kuma yana ji yana gani sa'o'in shi da na ƙasa da shi, da wanda ba su kai shi daraja ba za su ɗaukaka a cikin al'umma. Wannan fa kowane ilimi ma, kar a kai ga asalin wannan ilimi na addini da ake magana, kowane ilimi. Kullum mukan yi kwatance, na tashi magana nakan yi kwatance da inda na sani. Misali yanzu a nan Zaria, samun shine ake cewa university village, ko wato al'umma da ke rayuwa tare da a kusa da campus ɗin university irin ABU. Idan ɗalibai suka zo a wannan wurin suke rayuwa, a nan suke kama hayan gidaje, nan suke shigowa su nemi abin da za su yi, ko su nemi wanda za su musu aiki, ko wanda za su musu wanke-wanke ko guga ko makamanci haka. Allah kaɗai ya san iya ɗaliban da suka kwana a waɗannan gidajen ƙasar na cikin samur da lungunan nan masu kwatami, waɗanda yanzu wasunsu ministoci ne, wasu gwamnoni ne, wasu manyan sojoji, manyan 'yan sanda, manyan lauyoyi. Haka nan Kwango, gelle su da nan baya sabon layi da ake cewa. Wani lokacin kana firar mutane a unguwa ba su ce wani kaza ai nan ya zauna, wani kaza ai mun san shi a nan. Su kuma ba, su suna nan yadda suke. basu ci moriyan wannan kusancin da suke da shi da wannan campus din ba. To kuma urahinu ka cewa din da ka je garuruwan mu ka samu irin wannan community din zaka same su da irin wannan sifofin. Watakila nan magume tare da poli, watakila goburawa tare da campus din poli wancan, ko gelle su san kasan gelle su tare da FC Zaria da makamantan su. Zaka ga me yakon a ce al'umma dake wannan wurin kowa yayi karatu kawai tunda su suna da proximity kusanci da makarantar ya kai ya kawo. Wani gidansu ma jikin katanga makarantar yake, wani a cikin makarantar suke shiga su ɗebo ruwa, wani ƴan makarantar gidansu suke zuwa su ci waina da safe amma su ba ruwan su, sai ga sai dan ɗai haka da ba a rasa ba. To wannan yana daga cikin illar kusanci. Idan abu ya ma kusa kusan yayi kusa baka ganin shi, sai ka sai zama kana ganin ai ba komai bane, ba komai bane. Wata ana taba jin Dr. Sani Umar hafizahullah yana wannan irin magana a wani karton shi, yana cewa yanzu a wannan anguwar da muke magana ina jin Arijiyar Zakiri yake cewa akwai mutane suke kawai da mu ahlus sunna ne, wannan karatun ba su iya shi ba amma kuma ba za su zo su ji ba, saboda kullun suna ganin mu available sun fito su gaisa da Dr. Sani, suna ganin ba dai malam bane akan wakallah an dashi lafiya za su gaishe shi kawai su wuce. Amma wani zai taso daga can Sharada, wani daga farawa, wani daga Hadejia Road zai hawo keke ko keke na fiye ta hawo hannun ya zo ya ji karatun shi tunda nesa yake, to yana ganin alfanun karatun. Kun tuna sanda malam yake rayuwa yana karantawa, ko masu zuwa duk sati daga Kaduna su malam Baffa da su malam Abdullahi na Kaduna duk mako Asaba da Ladi kullun za su cika motarsu da mai su taho sun fi su goma suke zuwa, dukan su yanzu malamai ne dukansu, sai dai wanda bai mai da harkar ilimi ta zama ita ce business din shi ba, amma dai da ilimin sa za su shigo su zo muciyan nan su koyi karatu tun safe, ba za su koma ba tare sai la'asar za su bi duka harkokin su. Amma wani kuma nan cikin muciyan yana nan a kusa da table mai shayi kawai rajin ilimi kawai abin shi, har rana ta iso shi tun ana sanyin safiya har rana ta iso yana jin ilimi shi, yanzu yana ina amma ya san shi, amma zai dinga ba da labari ya ce nan muka taso da su albani. To iyakacin achievement din shi kenan, wannan labarin shi ne kawai achievement din shi. To haka rayuwa take jama'a, in mutum bai gane kan wannan ba zai ta shan wahala sosai. Allah shi kyauta yace autanul ruwat ko ubuldanihim, sai kuma garuruwa, sanin garuruwan malamai da inda suka fito, wannan yana da muhimmanci kwarai shi ma, saboda sanin haduwa ko rashin haduwar malamai. Alal misali, ana buga misali da wata qadiya ta Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib, yana da riwaya daga Al-Layth ibn Sa'id, sai ana tunanin ya akai suka hadu, da aka tambayi Imam al-Mizzi shi kan shi cewa yake ina ganin watakila aikin haji suka hadu kamar yadda yake cikin littafin shi Tahdhibul Kamal. To da aka malami da dalibi dole a san garuruwan su dan a san yiwuwar haduwar su. Yace wa ba'atil ansabu fil buldani fa nusibal aktharu lil awtan, da can an samu dangantakan mutane sananniya ce, wane dan wane dan wane mutumin gari kaza ko kabila kaza, da can ana dangantawa ne zuwa kabila, shine cewa ba'atul ansabu, dangantaka ta larabawa ta lalace an daina saninta. Zaka iya ganin bayanai dai akai a cikin tafsirin nasu sam'ani, as-sam'ani al-ansab kenan, ko mukhtasar din sanai ibn al-asir, ko na Suyuti ko makamantan su. Ana dangata su zuwa ga kabila kamar da Allah ya ce shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, to sai aka zo sai aka rasa wannan a jamawa suka cakuɗe da larabawa tafiye tafiye kaura da sauransu, irin yadda muke gani a yanzu ansabu suka bace fil buldani, ba a sanin garuruwa. Fanusibal aktharu, daga baya mutanen baya sai aka danganta mutane lil awtani, zuwa ga kasashe, kai ka ji an ce al-misri, a ce ash-shami, a ce al-iraqi, al-bagdadi, kaga wannan lil awtani, da kuwa sai ka ji an ce al-ausi, al-khazraj, al-hashimi, al-adawi, kaga wannan zuwa ga gidansu dangin su ake dangantawa, da can shine wa ba'atil ansabu fil buldani, saboda yawan garuruwa da samun wato mutane sun shiga junansu sun yi girma, kabilu sun yi girma, sai aka zo ana danganta mutane zuwa ga al-awtan, ko a danganta zuwa ga gari, ko a danganta zuwa ga anguwa, ad-daru qutni, irin su da makamantansu babu bambanci kan danganta mutun zuwa ga mahallin da na aka haife shi ko kuma mahallin da nan ya zauna daga baya ya zama sananne a wurin da yake wasu malamai suna ganin sai in ka zauna ka dade ko ka kai akalla shekara uku ko hudu ko biyar kamar da Ibn Kathir ya ambata duk da yake shi ma ya ce magana ce mai rauni wa in yakum fi baldataini sakana idan mutun ya zauna a gari biyu al misali ya zauna a gari kaza sai tashi kuma ya koma wani gari ya zauna to sai ce fabda bil ula sai a fara fadan garin da ya fara zama wa bi thumma sannan suka ce thumma hasuna wannan yayi kyau a ce misali ash-shami thumma al-misl kamar imamu ash-shafi kaga ya zauna a kasa kaza ya zauna a kasa kaza daga baya tike a misra ana irin wannan ana saba shi a ce ad-dimashqi thumma al-misl shine zaka ji wani a ce bazazzagi kuma bakan watakila ya zauna a zaria kuma ya koma kano da ire-iren su kaman wa man yakum min qaryatin min baldatin wanda kuma yake wata alqarya kusa da wani birni yunsabu ana iya danganta shi zuwa ga wannan garin jawazan kenan shine mutumin so bane sai a ce ai dan zaria ne in ya je wani gari sunan shi dan zaria amma annabi ba zaria yake ba ko mun gane haka ana yin haka da yawa sai ma kai kuma da shi a can aka tsaya ce to kai ina kake a zaria ce eh wallahi wani kauye ne nan galadima ce kai baba kai da kuka hadin shi yanzu misali a fatakul ana ce mishi dan zaria in ka ce mishi ka kai ina kake a zaria ce wallahi a galadima wa nake ce to kai ba zaria kake ba to da tsauza ne ana iya danganta shi zuwa ga haka ko mutumin kura kaje an ce mishi bakano a wani waje sai a ce bakano ne to amma ko ba dan cikin kano bane to irin wannan yace wa man yakun wanda ya kasance min qaryatin a wani kauye min baldatin kusa da wani gari yunsabu likullin yunsabu likullin sai a dangata shi zuwa ga duka biyun yunsabu likullin a dangata shi zuwa ga duka biyun a ce misali kamar yanda suke cewa kaje an ce ad-dariya wani kauye ne kusa da dimashka sai kaje an ce ad-dari ad-dimashki ko ad-dimashki ad-dari kamar yanda misali nawawi an-nawawi ad-dimashki kamar mizzi al-mizzi ad-dimashki kaga mizzi da nawa da dariya duka kauyuka ne da wahi ne suburb areas ne da suke kewaye da birnin dimashka to sai ake musu wannan irin dangantawa a ce musu a faɗi sunan garin kuma a faɗi sunan kauyen to wannan shine baiti na ƙarshe da malam ya kawo sai dai yi wato khatima yake cewa wa kamulat okay wa ilan nahiya ko haka ne likulli wa ilan nahiya ko kuma yankin gaba daya shine kamar lardin zazzau lardin kano lardin borno da makamantansu wa kamulat wannan waƙe ta cika bi tayyibatin a birnin madina madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kamulat bi tayyibatin almadina nabawiyya ala sakinha afdalus salat wa azka taslimat ba a cewa almadina almunawwara jama'a wannan suna ne kai ba san asalin shi ba amma abin da yake daidai shine almadinatun nabawiyya shine yake cikin sunna garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam birnin annabi ana cewa tayyiba ana cewa baba kamar yadda yake a cikin hadisin samura jabir dan samura wanda yake cikin muslim annabi ya kira ta da suna inna Allah ta'ala sammal madinata baba Allah ya kira ta da suna baba haka yana nan kuma a cikin hadisin Abu Awana da ya fitar a cikin musaddar a cikin mustafras insa shi ma kanu yusammuna hal madina kanu yusammuna al madinata yathriba fa sammaha nabi sallallahu alaihi wasallam baba inji wani cikin sahabbai ba na manta ba shine dai Jabir dan samura din to yace bi babatin bitabatin ababa almaimuna wadda take gari ne mai albarka gari ne mai albarka saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafi garin annabi ya magarin addu'a shi yasa ko dabino ne na madina ya funa ko ina albarka ya funa ko ina karfin magani da karfin lafiya da komai har yanzu kuma haka yake sai a zo da shi a tarabawa ana ma mutane rabi suna godiya in an je baka an dawo me yake ci mishi ajuwa ko wabarzat min khidriha sai ta fito ita waƙar daga cikin ɗakinta kamar yadda misali amarya ke fitowa kenan masuna tana katangaggiya tsararriya daga duk wani matsala fa rabbunal mahmudu wal mashkuru ilayhi minna tarji'ul umur Allah ubangijinmu al mahmudu abun yabawa al mashkuru abun godewa ilayhi zuwa gare shi minna daga gare mu tarji'ul umur duk al'amuran mu gare shi suke komawa wa abdalus salati was salami ala nabiyyi sayyidil anami salati da sallama ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shugaban talikai Allah cikin hikimarsa da iyawarsa mun gama wannan littafi da ake cewa alfiyatul iraqi kenan a cikin kaset guda 95 kaset guda 95 baiti 1002 zan iya tunawa mun fara katin littafin nan a watan June ne ko June ko May 2017 2017 muka fara karatun shi ga yana muna ta gurgurawa haka a fada a tashi ayi wata rana ba ayi ba gashi nan dai Allah cikin ikon sa ne mun ga bayan shi daga bayan mu ba Allah cikin ikon sa Allah ubangiji ya sa mu dace abinda muka fada wanda ya zama daidai ilimi ubangiji Allah ya ba mu ladan fadan shi da kuma dace daga mutakatar din gane shi da aikin shi abinda ya zama kurakurai da abinda ya zama gazawa ko mantuwa ko rashin iyawa Allah ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana gaba daya Allah kuma ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga malaman mu da suka koya mana wannan ilimi Allah ya saka musu alkhairi musamman babban malamin mu malam Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya karbe shi shahidi Allah ya maye masa gurbin ayyukan sa na alkhairi da ladaddaki masu yawa Allah ya rike mishi wannan makaranta ta shi da hannun dama shi da sauran malaman mu da suka gabata da iyaye da ƴan uwa da dangi Allah ya samu mu cika da imani godiya ta musamman ga ƴan uwa dalibai waɗanda kullun da su muke wannan karatu cikin sanyi da iska da hunturu ba ma fasa taruwa da yunwa da fatara talauci ba sa hana mu corona nan ce ko ta hana mu taruwa saboda an ce kada a taru a yi karatu Allah ya saka wa kowa da alkhairi in Allah ya kai mu daidai sanda ya kamata mu sake irin wannan darasin za mu ci gaba da littafin da muka ce wato shine littafin Jami'u Bayanin Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barri An-Namari domin da mu wannan azuzuwa ne na ulumul ala to daga cikin littafai masu muhimmanci a wajen tarbiya ga dalibai akwai littafin Ibn Abdul Barri An-Namari wanda malamai ba su gushe ba suna yabo da girmama littafin kuma malami ne wanda dai kowa ya san shi to akwai nuskar littafi ne wanda yake ana samun shi bai da wahalar samuwa amma mun yi itimadin wata nuska kuma mun tura ta cikin gurbi wanda kowa zai iya samu dan ya amfana da ita amma akwai ta a kasuwa yanayi ne yasa muka yi haka saboda abin nan kun ga wannan ai sanda muka fara yin shi babu nuskan nan babu ita lokacin amma daga baya Allah ya huwa ce aka same ta galibi ana samun wannan matsalolin da nuskokin littafai saboda yanayin inda muke rayuwa da yanayin tsadar kuɗaɗe ko canji da kuma wahalar kawowa amma kana zuwa Makka za ka gansu ga sunan burjik ka je Makka ko Al-Qahira ko Madina ko duk garuruwan da ilimi ke da tagomashi kamar Beirut zaka ga littafai ga sunan duk waɗanda ake ambata zaka gansu in jirgin ruwa goma zaka iya siyo su ka zo da su to amma anan sai ai ta nema a rasa in ka je ba wanda zaka gani daga Bagadadi sai ire-iren su waɗanda ƴan Islamiyya suke amfani da su zaka yi ta gani kawai buhu-buhu zaka iya siyan shi to waɗannan tunda ba sai ake ba kawowa za a yi ba za mu saurara nan insha Allah Allah subhanahu wataala ya sa mu dace yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi